na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Binta Suleiman ya race tare da Ibrahim Kalmasi Garba, muka saki dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Litinin 28 ga watan Nuwamban 2022. To a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa ƴan sanda a jihar Ebonyi da ke kudancin Najeriya sun kaddamar da bincike don gano abin da ya haddasa tashin gobara a ofishin hukumar zaɓe ta INEC a jihar.
Ya ce shin babu jami'an tsaro da ke gadin wurin ne? Ai, su ya kamata a tambayi ainihin abin da ya faru don gano ko gobarar daga lantarki ne ko kuma da gangan ne wasu 'yan iska suka cinna ta.
Za kuma ku ji cewa tawagogin jam'iyyar CPR Inganci daga jihohi 8 na jamhuriyar Nijar sun jaddada matashin nan ɗan siyasa Muhammad Mukhtar Kasim domin ya ci gaba da shugabancin jam'iyyar a wani sabon wa'adi na shekaru hudu. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi zai gabatar da kuma labaran wasanni na duniya. Amma kafin nan, ga Ibrahim da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurari, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran. Kasar Rasha ta dage tattaunawar da aka shirye yi tsakaninta da Amurka a wannan makon a birnin Alkahira kan makamin nukiliya, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka a yau din Litini, ba tare da wata daga cikinsu ta bayyana dalilin dagewar ba. Da an shirye cewa jami'an gwamnatocin kasashen biyu za su haɗu a babban birnin kasar Masar din daga gobe 29 ga watan Nuwamba zuwa 6 ga watan Disamba don tattaunawa kan batun maido da aikin duba makaman nukiliya a ƙarƙashin yarjejeniyar rage makaman nukiliya ta START da aka dage a watan Maris na shekara ta 2020 saboda annobar corona. Bangaren Rasha ya sanar da Amurka cewa Rasha ta dage ganawar bisa raɗin kanta, sannan ya ce Rasha za ta sa wata rana daban nan gaba, a cewar wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Kasashen kamar da Sabiya sun yi canjarsu da ci 3-3 yau Litini a wasan da aka yi ta ciye-ciyen ƙwallo a gasar cin kofin duniya ta maza da ake yi a ƙasar Qatar, a yunkurin kowannensu na matsawa gaba daga rukunin da suke yanzu. An yi ta ciye-ciyen ƙwallon ne bayan da duka ɓangarorin biyu suka kasa cin ƙwallo a wasannin farko da suka buga, inda ƙasar Brazil ta kwaɗe Sabiya da ci 2 da nema, Switzerland kuma ta lallasa kamar da ci 1 da nema. Kasar Kamaru ta fara cin ƙwallo yau Litini a minti na 29 da fara wasa, inda jin Charles Castelletto ya karkato wani bugun kwana da aka yi ya zura ƙwallon cikin raga. Tun a rabin lokaci kasar Sabiya ta rama, inda ta ci ƙwallaye 2 babu wata tazara sosai ta wajen zungura da ka da Strahinja Pavlovic yayi da kuma maka da kafa da Sergej Milinkovic Savic yayi. Kasar Sabiya ta samu karfin gwiwa bayan da Alexander Mitrovic ya zura ƙwallo bayan wata lalayar da aka yi ta yi a harabar gidan Kamaru. To amma fa kasar Kamaru ta zaburo bayan minti 10 ta ci ƙwallaye 2 ba tazara sosai, aka yi canzar aka yi 3-3. An ji karar tashe-tashen bama-bamai da harabe-haraben bindigogi yau Litini a wani otel a Mogadishu, babban birnin kasar Somalia, wanda wasu 'yan tawaye suka kai wa hari jiya Lahadi. An kashe mutane 4 da dare a otel ɗin, a cewar kafar labarai ta AFP. An tare 'yan ta'addan a wani ɗakin ginin, kuma jami'an tsaro na gab da kawo ƙarshen mamayar. Zuwa yanzu dai mun tabbatar da mutuwar mutane 4, abinda Muhammad Dahir, wani jami'in tsaro, ya gaya ma kafar labarai ta AFP kenan. Kafar labarai ta Reuters ma ta bayar da rahoton soke zaman majalisar dokokin ƙasar Somalia saboda harin da mayakan suka kai ma otel ɗin. Mayakan kungiyar Al-Shabab sun kai hari kan otel ɗin mai suna Villa Rossa, wanda ke wani wuri da ke cike da tsaro daura da fadar shugaban ƙasa a birnin Mogadishu, da kuma wani gidan yarin da hukumar leƙen asiri na tsaron ƙasa ke tafi da shi, a cewar shaidu da kuma 'yan sanda. Otel ne da jami'an gwamnati da 'yan siyasa suka fai zuwa. Jami'an tsaron China sun kama mutane yau Litini a wurin da ake wata zanga-zangar da ba a saba gani ba, yayin da hukumomi ke kokarin kwantar da kurar zanga-zangar da ta wanzu zuwa sauran sassan kasar, ta kiran da a bada yancin siyasa a kuma kawo ƙarshen kullun COVID-19. Mutane sun bazu kan titunan manyan birane, wasu kuma sun taru a jami'o'i a fadin China don kiran a kawo ƙarshen kullun a kuma bayar da ƙarin yancin siyasa a wannan zanga-zanga wadda rabon a ga irinta tun bayan da aka murƙushe gangamin goyon bayan tsarin demokradiyya a shekara ta 1989. Wata mummunar gobarar da ta tashi a makon jiya a Urumqi, hedkwatar yankin Shijian da ke arewa maso yammacin ƙasar, ita ce ta harzuka mutane waɗanda da dama daga cikinsu ke zargin cewa kullun corona ya kawo cikas wajen ƙoƙarin ceto mutane. A yau Litini ake shiri na ƙarshe na tura wata tawagar 'yan sama jannatin ƙasar China mai kunshi da mutane uku zuwa tashar China ta sararin Subhana, yayin da ake gab da kammala ta a daidai lokacin da gasa tsakanin China da Amurka ke daɗa ƙaruwa. Hukumar sama jannatin China ta ce kumban Shenzhou 15 zai tashi daga wurin harba kumban Zhengun da ke gefen hamadar Gobi da misalin ƙarfe 10:11 na daren gobe Talata. Aikin da za a kwashe watanni 6 ana yi, wanda zai kasance ƙarƙashin kulawar Fei Junlong tare da taimakon Deng Qingming da Zunglu, shine na ƙarshe a babin gina tashar sararin saman China, a cewar wani jami'in hukumar sama jannatin China. Hukumomi a ƙasar Pakistan sun ce za su ƙaddamar da aikin rigakafin ciwon shan inna ko polio na tsawon kwanaki 5 don kawar da wannan magunyar cuta mai haddasa gurguntaka a ƙasar. Burinmu shine yin rigakafi cikin lokaci kuma akai-akai ma yaran da suka cancanta, a cewar Shahzad Bai, coordinator cibiyar ayyukan gaggawa ta ƙasar. Za mu fi mai da hankali kan gundumomin da abin ya fi muni, kuma mun sha alwashin kawar da wannan cutar daga wurare masu wuyar sha'ani, tare kuma da kare sauran sassan yankin a lokaci guda, a cewar Bai. An ba da rahoton kamuwar mutane 20 da cutar ta polio a Pakistan a wannan shekarar, ciki har da yara 17 a gundumar Waziristan ta arewacin ƙasar mai fama da tashi-tashin hankula wadda ke daura da kan iyakar Afghanistan.
Agaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a Najeriya, 'yan sanda a jihar Ebonyi sun ce sun kaddamar da bincike don gano abin da ya haddasa tashin gobara a ofishin hukumar zaɓe ta INEC a jihar. Gobarar da ta tashi ne a ƙaramar hukumar Izza a ƙarshen makon da ya gabata. Daga Enugu ga wakilin murya Amurka Alphonse Okoroge da ƙarin bayani.
'Yan sanda a jihar Ebonyi sun ce yanzu hakan ana nan ana gudanar da bincike don gano ainihin abin da ya haddasa gobarar da ta cinye ofishin hukumar zaɓe ta ƙasa da ke ƙaramar hukumar Izi ta jihar Ebonyi a safiyar jiya Lahadi. Kafafen yaɗa labarai da dama dai sun ruwaito cewar wasu ɓata gari ne suka cinnawa ofishin hukumar zaɓen wuta, tare da lalata kimanin akwatin zaɓe 340 da kuma katin zaɓe na dindindin da ba a tabbatar da adadinsu ba. Kakakin hukumar zaɓe Festus Okoye ya ce lamarin ya faru ne da misalin ƙarfe 10 na safiyar jiyan, lokacin da wasu da ba san ko su waye ne ba suka cinnawa ofishin gaba ɗaya wuta. Shi kuwa kakakin rundunar 'yan sandan jihar Chris Anyanwu ya shaida wa sashen Hausa na muryar Amurka cewar ban san ko akwai waɗanda ake zargin su da aikata wannan ba. Bayanin da nake da shi shine gobara ce ta cinye wurin, amma muna nan muna gudanar da bincike, kuma jami'an sashen bincike za su bayyana da duk abin da zan ga wa jama'a. Sai dai wani malami a sashen koyar da kimiyyar siyasa a jami'ar jihar Abia, Dr. Celestin Wosu, ya zargi hukumomin tsaro da yin sakaci. Ya ce shin babu jami'an tsaro da ke gadin wurin ne? Ai, su ya kamata a tambayi ainihin abin da ya faru don gano ko gobarar daga lantarki ne ko kuma da gangan ne wasu a cinnata. Wannan na buƙatar a bincika da kyau. Da yake wannan ma ya faru a wasu jihohin na nuna cewa akwai takun siyasa a cikin al'amarin. Ya kamata a yi bincike da kyau. Alphonse Sokorigwe, muryar Amurka daga Enugu, Najeriya.
Madalla, a gaida Alfonso Okorigwe da wannan rahoton. To bari mu leka jamhuriyar Niger, inda tawagogin jam'iyyar CPR inganci daga jihohi takwas suka jaddada matashin nan dan siyasa Mamman Muktar Kasum domin ya ci gaba da shugabancin jam'iyyar a wani sabon wa'adi na shekaru hudu saboda abinda suka kira dagewarsa akan maganar neman hanyoyin inganta rayuwar mata da matasa musamman mazauna karkara. Wakilin muryar Amurka Sule Muminu Barma da ke Yamai ya aiko mana da rahoton.
Dubban magoya bayan jam'iyyar CPR inganci ne suka hallara a ɗakin taro na Palais de Venefshie don bitar halin da jam'iyyar ke ciki shekaru kusan biyu bayan gudanar da babban zaɓe. A wani yunkurin bullo da sabbin hanyoyin shimfiɗa manufofin jam'iyyar a ko'ina a faɗin Nijar ta yadda za ta ƙara yin tasiri wajen tafiyar da al'amuran mulki a kowane mataki. Shugaban jam'iyyar ministan makarantun koyar da sana'o'in hannu da fasaha Mamman Muktar Kasum ya yi kiran magoya bayansa a kan maganar tallata jam'iyya.
Kun yarda da Allah maka kawo wannan siyasa lokacin da ma ina rage gidan kaso ba mai tabbas in zan hito. To don haka ku sani Allahn da kuka yarda shi jiya shine kullun kan wani abu ya tada muku hankali ku yi aiki dare da rana ba hutawa. Aikin siyasa ba kayan wasa bane, da shi ake likita a yi hanya a yi karatu na ilimi a yi tsaron ƙasa, da shi ake kare rayuwar mutane. Wannan hanya ce wadda za mu gina CPR kanta kamar yadda muke neman da taimakon Allah mu kai lokacin da wannan jam'iyya za ta jagorancin ƙasar nan wata. Don haka ne kira baskan haɗin kai da ladabi da biyayya da su ake gina dukkan tsari na duniya.
Waye mata na da bakin fada a ji a harkokin tafiyar da wannan jam'iyya, abinda ya sa zaman na birnin Yamai ya ɗauki lokaci mai tsawo don tantauna matsalolin mata da matasa musamman na yankunan karkara. Kamar yadda magajiyar garin Kanyawa mayan jihar Zandar bugo da ƙari 'yar majalisar dokokin ƙasa Honorable Hasiya Hassan ta bayyana mana.
Yau shekara ta 11 ina mulkin ƙaramin hukuma, kuma Allah halo ya bani sa'a na ƙara zama deputy a cikin assembly. Ni ɗaya ce deputy mayor mace a Niger dai a yanzu maganar da ake. Kun san cikin duniya gaba ɗaya ana magana da egalite jihar. Kenan ekite da wannan ne muke alfahari da Allah ya ba mu wannan damar. Kenan aikin din na ci gaban ƙasa muna so a jama da mu. Dan kuma Allah wani ya sa mu hudda ɗan uwanmu na karkara daga wahala.
CPR inganci wacce aka kafa a watan Nuwambar 2014 na da kujeru 8 a majalisar dokokin ƙasa mai kujeru 166 da kansiloli 400 daga cikin 4,000 da 'yanka da ake da su a ƙasa baki ɗaya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
An gaishe ka Sule Mumuni Barma, to har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi ya haɗa mana daga Najeriya akan yawan harin da 'yan bindiga ke kai wa manoma.
A Najeriya, duk da ƙoƙarin da jami'an tsaro suke yi na daƙile ayyukan ta'addanci, yankin arewa maso yamma yana cikin halin haula'i dangane da yawaitar hare-haren 'yan bindiga. Jihohi irin su Kaduna, Katsina, Zamfara, Niger da Makerbi. An samu da sauƙin hare-haren a kan hanyar Kaduna zuwa Abuja a makonnin da suka gabata, har ma ta kai ga masu yin sharhi a kan game da harkokin tsaro irin su Dr. Awal Abdullahi sun jinjina wa jami'an tsaro. To amma fa wasu ƙauyuka da ke cikin yankin ƙaramar hukumar mulki ta Giwa a jihar Kaduna su kan suna cikin halin haula'i, kamar yadda wani da ya koka mani sabili da an kashe masu mutane 11 sa'ilin da suka tai gona domin kawar da amfanin gona a makon jiya, na kuma suturta sunansa sabili da dalilai na tsaro.
Nan wurin muratin sarki ƙaramar hukumar Giwa Kaduna ta gundumar Fatika.
Ya wannan al'amari ya faru ne
a ranar Alhamis 24 ga watan nan na 11 da misalin karfe 2 saura 'yan mintuna haka. Ka san mu mutanen karkara yanzu lokaci ne na dan cire abincin da aka dan noma. To akwai yaran mu a cikin sun dan je gona kai suna dan kokarin cire amfanin gona dan abincin da aka samu a dawo da shi, dan dama ana ta fama ne ana yaga suna yaga to mu dan samu mu dan tattala abincin da zamu ci wurin cire wannan amfanin gona shine suka je suka rusa waɗannan yara a gona zuwa dai sun zo da bindigun su suna kan mashina suna harbin yaran nan buɗe musu wuta suka yi kawai kai tsaye kai wanda ke dan nesa da su a cikin yaran sai ya samu mafita sai ya sanar cewar ga halin da ake ciki lokacin da mu mutanen da ke cikin gari aka taso don a taimaki waɗancan yara da ke gona to yana a shi su waɗannan yan jindiga wasu sun yi gaba sun shige cikin lambatu haka ga ciyawa ga shurin yana da ɗan zurfi to nan kuma duk wanda ya taso akan hanyar nan da suka zo suka tsaya can nan gurin ita ce hanyar da za a je a taimaki waɗancan mutane duk wanda ya zo kawai sai su harbe shi har ya kasance sun kashe mana mutane 11 wanda suka samu rauni sun samu waɗansu suna kwance a asibiti yanzu haka wasu kuma raunin bai kai da sun kwanta ba abin nan ya faru tun irin karfe 2 kamar yadda na ga ma saura to a wurin nan mu mun dai inda da ya kamata mu sanar mun sanar daga dai sanarwar faruwar wannan abu zuwa a ce mun samu jami'an tsaro mun kai irin wurin karfe kusan 8 da wani abu na dare sannan jami'an tsaro suka shiga gudu tun karfe 2 bi saura ma aka fara abu waɗansu kuma wanda suka dan jibgata an dauko su kamar mutum nawa an kawo su asibiti sun kai 6 mutane guda uku a cikin suka rasu yanzu guda uku nan na karɓar magani banda waɗanda suka samu kananan raunuka a kan shekara sama da 200 kakanninmu suka gina garin nan to ya kasance wurin nan mun riga mun saba da shi kuma mu gurin nan nan muka zo muka yi waye nan muka ci waye kuma mu manoma ne mu dai kan akan wannan guri muna nan bakin duk abin da zamu iya yi zamu wanda ya fi ƙarfinmu kuma zamu bar mu Allah babban kalubale yanzu akwai amfanin gonan mu a gona dan abincin mu yadda zamu mu ciro shi shine yanzu muke ta dan dai nazarin ya za a yi dan wurin cire amfanin komai a haka ta dalilin cire amfanin wannan abin yake faruwa to mu kiran da muke ga gwamnati ya kamata gwamnati ta taimake mu dan mu dai yan Najeriya ne kuma yan jihar Kaduna ne yan karamar hukumar Giwa ba wasu jami'an tsaron da aka zuba a yammacin Giwan nan kuma a yammacin Giwan nan nan matsalan nan ta tattara ko daga ina za a dauki mutum dai can wajen aka yi da shi can za a je a kai kudi can za a je a amsu shi ya kai munzulin da za a dauki mutane da rana a wuce da su ai ba wanda ya ishe ya shanka ba wanda ya ishe ya magana
ce kuna ganin su haka za a wuce da su
muna kallo haka za a wuce su ba wanda ya ishe ya shanka musu to saboda haka muna roƙon gwamnati muna kira gare ta ta taimake mu ta sa mana jami'an tsaro a yammacin Giwa din nan noman nan in ka yi shi in za ka gyara za ka yi noma sai ka biya kudi in za ka cire sai ka biya kudi kuma in gasa din wanda za ka cire shi ba za a bar shi ya nuna ba ma dole ka cire ku shanu su ci
wa kuke biyan kudin
su tulani za su tara muku kudi ku biya sannan ku shuka su tara muku kudi sannan ku ci gyara amfanin ku to yanzu ya kamata a ce gwamnati ta taimake mu kamar irin wurin kaya ta cika an sa mana jami'an tsaro dandan galabi mawa yin sabon tsara su a ce akwai jami'an tsaro a nan saboda duk ladin nan da mutanen nan suke shiga da mutanen nan da rana su wuce duk a waɗannan gurare ko ina ana kallon su ba wani wanda ya iya ba wani abin da zai iya za a ɗebo mutane daga wani wuri ko daga nan a wuce da su ana kallo saboda sojojin mu da aka aje a nan gurin suna giwa to rishin jami'an tsaro isassu a yammacin nan shine ya kawo mana wannan kalubale mun koma kaman ba 'yan kasa ba
ba ku da kamar 'yan sa kai
to wani 'yan sa kai abu ya kai inda ya kai makamin da suke ɗauke da shi ina wane mu iya taron su ai sun fi karfin malaji
ya batun kiwo
a batun kiwo ai ya zama tarihi a yammacin mu ba za mai kirki ba sa ya ko akuya ba ko sa mai kirki ko talatala baka isa ka ijin shi ba waya ne kiwo baka isa ka rike ta ba
ko ya suke
a cewa suke za su zo su kame ba yadda za su yi da su
a wani ƙauyen kuma a cikin karamar hukumar mulki ta Binnan Gwari a can ma 'yan ta'addan suna zafafa harharan su na baya-bayan nan ma akwai inda suka kai kura cikin masallaci suka tafi har da limamin da kuma wasu mamu kamar yadda wannan malamin ya bayyana wa abokin aiki na Lawal Isa Ikara
da yamma misalin karfe 8 na dare suka zo suka kawo mu wannan gari na dama rahari inda suka kashe mutum 5 gaskiya magana dama dai harhari musamman a ita karamar hukumar Binnin Gwari gaskiya ba wani sabon abu bane to amma kusan kullun da wuya ka samu ranan da ba za a kai hari gaskiya a wani yanki na karamar hukumar Binnin Gwari domin ko ranan Lahadin da ta gabata wa'annan 'yan ta'adda sun shiga garin da ake kira Kimbi wanda yake a can yammacin Binnin Gwari, inda a wannan gari suka shiga daidai lokacin mutane ana sallan Isha'i a masallacin Juma'a na garin Kimbi, inda suka kulle wannan masallaci suka bude wuta. Allah ya kiyaye, sun halbi dai mutane da dama, sannan kuma mutum biyu anan take suka rasa rayukansu, kuma suka kwashe mutane a wannan gari. Hadda limami wanda yake bada sallah a wannan lokacin suka tafi da shi tun ranar Lahadi, halin da ake ci kuma har yanzu ba su sako wa'innan mutane wanda suka ainihin kwasa a wannan gari na Kimbe. Sai dai sun sako shi liman din da wasiƙa cewa abin da suke so dole sai wannan gari su nemi rana da za a je a zauna tsakanin wannan gari da su wa'innan 'yan ta'adda, domin a ga yanda za a zauna a samu sauƙin wannan matsala wanda yake shi wannan gari sun buƙaci dole sai sun biya haraji musamman na barin su je su cire kayayyakin gonansu da kuma ci gaba da zama a wannan gari na Kimbi, wanda yake shi liman din da suka sako shi da wasiƙa domin ya kawo mutanen gari a zauna. Kuma sun nuna cewa idan ya zo ya kawo wannan sigan aka ji shiru, to suna nufin wannan gari ba za su shiga wannan abin da ya shafi harka na sasanci wanda za a yi domin ba su wa'innan 'yan ta'adda haraji ba. Kuma wanda yake a halin da ake cikin yanzu mutum 27 na wannan gari na Kimbi duka suna hannun wa'innan 'yan ta'adda har lokacin da mutanen gari za su zauna su gaya za a je a tankare harkar maganar zama idan abin zai yiwu na abin da ya shafi sulhu.
A sanarwar da ya bada kwamishinan tsaro na jihar Kaduna Mr. Samuel Arwa ya tabbatar da aukuwar waɗannan lamurra a lokuta daban-daban musamman a rafin sarki cikin ƙaramar hukumar mulki ta Giwa, mutane 11 aka kashe. A kashe 3 a ƙaramar hukumar mulki ta Kajuru, yayin da wasu da dama suka sami raunuka. Haka nan kuma a cikin garin Karamai na da ke kun wajen Kufana a Kajuru nan ma kuma an kashe wasu mutane 2 haka nan ma a can Binnin Gwarin. Kwamishinan ya kuma bayyana takaicin aukuwan waɗannan al'amura game da miƙa takardun ta'aziyya ga iyalan waɗanda abin ya shafa, ga kuma waɗanda ke kwance a asibiti masu fatan Allah ya ba su lafiya. To amma kuma a ci gaba da ƙoƙarin da suke na fafatawa da su waɗannan 'yan bindiga. A jiya kwamishinan ya ba da sanarwa inda ya tabbatar da wani nasara da jami'an tsaro na Operation Forest Sanity suka samu a cikin yankin ƙaramar hukumar mulki ta Cikkun a nan jihar Kaduna, inda suka sami nasarar kashe 'yan bindiga su 4 sa'ilin da suka kai mamayar share miyagu a daba-daba da ke cikin dawa a nan cikin ƙaramar hukumar mulki na Cikkun. Kamar yadda ce za su ci gaba da waɗannan abubuwa don kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali ga al'umma. Sunshine Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani Malumfashi. To yanzu kuma sai labaran wasanni na duniya.
Wasanni a takaice.
Kasar Ghana ta sami nasarar ta farko a gasar ƙwallon ƙafar cin kofin duniya ta bana a Qatar a yau Litinin, bayan da ta doke Koriya ta Kudu da ci 3-2, lamarin da kuma ya ƙarfafa fatanta na samun tsallakewa zuwa zagaye na 2 na gasar. To a cikin mintuna 10 na farkon soma wasan ne Ghana ɗin ta shiga gaba ta hanyar zura ƙwallaye har 2. To sai dai kuma Reshe ya so ya juye da mujiya a yayin da aka dawo hutun rabin lokaci, sa'ad da Koriya ɗin ta sami farke duka ƙwallayen 2 a cikin mintuna 2. To sai dai kuma Ghana ɗin ta sami koma zura ƙwallo ta 3 wadda ta bata nasara, lamarin da ya jefa 'yan kasar ta Koriya ta Kudu a cikin ayar tambaya na yiwuwar yin wajaro daga gasar. Ghana ɗin wacce ta sha kashi a wasanta na farko a rukunin H, a yanzu tana matsayin ta 2 a rukunin da maki 3 daidai da Portugal da ke sama. Duk da yake ita ma Portugal ɗin yanzu haka tana nan tana fafata wasanta na 2 da Uruguay. A ɗaya ɓangaren kuma kasar Brazil ta kasance ƙasa ta 2 da ta sami tabbacin tsallakewa zuwa zagayen 'yan 16 na gasar ta cin kofin duniya, bayan da a yau ta doke Switzerland da ci 1 da nema a wasansu ta 2 a rukunin G. Brazil wacce ta sami nasara ko a wasanta na farko a yanzu ita ce ke saman rukunin da maki 6, yayin da Switzerland ɗin take binta da maki 3. Kasar Kamaru da ke cikin rukunin na G ta sami maki 1 tar sakamakon kunnin doki da ta yi da Sabiya da ci 3-3. Duk da yake dai Brazil ɗin ta riga ta haye, har yanzu ba a san maceto ba tsakanin sauran ƙasashen 3 na Switzerland da Kamaru da kuma Sabiya, kowace za ta raka Brazil ɗin a zagaye na 2 na gasar. A wani labarin kuma magoya bayan 'yan wasan ƙasar Kamaru na bayyana ɓacin ransu da mai horar da 'yan wasan ƙasar Robert Song da kuma shugaban hukumar kwallon kasar Samuel Eto'o akan matakin da suka dauka na sallamar mai tsaron gida na kasar Andre Onana daga gasar. Rahotanni sun bayyana cewa an sami takun saka ne tsakanin mai tsaron gidan da mai horar da ƴan wasan, wanda ya kai su ga musayar kalamai dangane da wani tsarin tsaron gida da kocin ya dage a kansa, wanda ake ganin sa a matsayin tsohon yayi. Onana, wanda ke takale da kungiyar Inter Milan ta kasar Italia, shine mai tsaron gida na farko da aka tsara zai soma dukkanin wasannin kasar muddin yana lafiya. To amma kuma daga bisani aka fitar da shi daga ƴan wasan kasar bayan tattaunawar su mai zafi da kocin, inda aka mai gurbin sa da mai tsaron gida na biyu Davis Epasi a wasan da kamar din ta yi kunnin doki da Sabia a yau Litinin. To sai dai kuma kocin Song ya ce mai tsaron gidan ne da kansa ya nemi a cire shi daga buga wasan na biyu, sabanin yadda ake hasashen cewa an cire shi ne saboda takun saka da ke tsakanin su. Hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta dage dakatarwar da ta yi wa kasar Kenya bayan da aka tabbatar cewa ta cika sharuɗin da aka gindaya mata. A watan Fabrairun da ya gabata ne hukumar ta FIFA ta dakatar da kasar daga dukkanin wasannin kwallon kafa na ƙasa da ƙasa, bayan da ma'aikatar wasanni ta ƙasar ta ba da sanarwar rusa shugabancin hukumar kwallon ƙasar bisa zarge-zargen sama da faɗi da kuɗaɗe, inda kuma ta naɗa shugabanni na riƙon ƙwarya. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla an gashe ka Murtala Faruk Sanyinna. Masu sauraro, yanzu sai labarai a takaice.
Kasar Rasha ta dage tattaunawar da aka shirye yi tsakaninta da Amurka a wannan makon a birnin Alkahira kan makamin nukiliya, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka a yau din Litini, ba tare da wata daga cikinsu ta bayyana dalilin dagewar ba. Da an shirya cewa jami'an gwamnatocin kasashen biyu za su haɗu a babban birnin kasar Masar ɗin daga gobe 29 ga watan Nuwamba zuwa 6 ga watan Disamba don tattaunawa kan batun maido da aikin duba makaman nukiliya a ƙarƙashin yarjejeniyar rage makaman nukiliya ta START da aka ɗage a watan Maris na shekara ta 2020 saboda annobar corona. Kasashen kamar da Sabia sun yi canja rasu da ci 3-3 yau Litini a wasan da aka yi ta ciye-ciyen kwallo a gasar cin kofin duniya ta maza da ake yi a ƙasar Qatar, a yunkurin kowannensu na matsawa gaba daga rukunin da suke yanzu. An yi ta ciye-ciyen kwallon ne bayan da duka ɓangarorin biyu suka kasa cin kwallo a wasannin farko da suka buga, inda ƙasar Brazil ta kwaɗe Sabia da ci 2 da nema, Switzerland kuma ta lallasa kamar da ci 1 da nema. Kasar Kamaru ta fara cin kwallo yau Litini a minti na 29 da fara wasa, inda Jean Charles Castelletto ya karkato wani bugun kwana da aka yi ya zura kwallon cikin raga. Tun a rabin lokaci kasar Sabia ta rama, inda ta ci kwallaye biyu babu wata tazara sosai ta wajen zungura da ka da Strahinja Pavlovic ya yi da kuma maka da kafa da Sergei Milinkovic Savic ya yi. Kasar Sabia ta samu karfin gwiwa bayan da Alexander Mitrovic ya zura kwallo bayan wata lalayar da aka yi ta yi a harabar gidan Kamaru. To amma fa kasar Kamaru ta zaburo bayan minti 10 ta ci kwallaye biyu ba tazara sosai, aka yi canzar aka yi 3-3.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a je wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya tana ni gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham da ta bada umarni, da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku kwana lafiya, ma assalamu.